الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Talata ce da ta daidai da 21 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1434, daidai da 30 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 96 daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a ba manta ba, muna tafsirin suratul Baqara. Har yanzu muna kan aya ta 187. A inda wannan aya kullum muke karanta ta, muna sake fassara ta, muna bibiyar daya bayan daya na bangarorinta, muna jin menene malamai suka fadi. A yau din ma dai haka zamu maimaita wannan aya domin mu karasa tattauna sauran hukunce-hukunce da suka rage. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الله مرحبا سرقية شيء وإلا لكم ليلة الصيام أغيرك أزمي أمهلتهم الرفض
إلى نسائكم صدوا دماء تاينكم. Wannan halaccin ya zo ne kamar yadda muka yi bayani bayan an haramta, amma a yanzu Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa ya halatta muku ku sadu da matayenku da cikin dare rakin azumi. Hunna libasul lakum, matanku suturu ne gare ku, wa antum libasul lahunna, kuma kuma suturu ne ga matayenku. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, sai dai kuma Allah ya san cewa kuna ha'inta kanku, kune wa kanku kwange, abinda Allah ya hana kuna yi, Allah ya sani. Fataba alaikum, amma tunda kun tuba Allah ya karbi tubanku. Wa'afa ankum, kuma Allah ya yafe muku. Fal'ana bashiruhunna, a yanzu ku ci gaba da saduwa da matayen naku a cikin dare rakin azumi. Wabtaghu ma kataba Allah lakum, ku nemi abin da Allah ya kaddara muku sakamakon jima'i, na samun ɗa da jin daɗi da kuma biyan bukata. Wa kulu washrabu, ku ci gaba da cin abinci kuna shan abin sha a cikin dare rakin azumi, wanda wannan ma dokar ta zo ne bayan da an hana. Da farkon al'amari, kamar yadda muka yi bayani, idan lokacin shan ruwa ya yi, bacci ya ɗauke ka, to ko ka farka da daddare ba za ka sha ruwa ba, kuma ba za ka yi sahur ba. Amma a yanzu sai Allah ya ce babu laifi ku ci abinci, ku sha abin sha, hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, har sai kun ga hasken al-fajr ya fito daga cikin duhun dare. Thumma atimmu siyama ila al-layl, sannan in kuka dauki wannan azumi bayan al-fajr ya fito, sai kuma ku cika azumin naku har zuwa dare, wato lokacin da rana ta fadi. Wala tubashiruhunna, sai dai kuma kar ku sadu da matayenku wa antum aakifuna fil masajidi, ahalin kuna ibada ta itikafi a cikin masallaci. Tilka hududullah, waɗannan dokokin da kuka ji dokokin Allah ne. Fala taqrabuha, kar ku sake ku kusance su. Kazalika, kamar yadda kuka ji haka, yubayyinu Allahu ayatihi linnas, haka dama Allah yake bayyana wa mutane ayoyin shi, la'allahum yattaquna, dan su zama masu tsoron Allah. Wannan aya an fassara ta, an sake fassara ta, sai dai kamar yadda nace muna bi ne, muna kariya ta daya bayan daya, sannu a hankali muna jin hukunci hukunci. Daga cikin hukunce hukuncen da suka rage waɗanda zamu tattauna, akwai hukuncin buɗe baki. Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa ar-rabi'a wal 20, darasi na 24 daga cikin darussan da muke dauka a ƙarƙashin wannan aya, wa yustahabbu lis-sa'imi idza aftara an yuftira ala rutabati, an so idan ka zo shan ruwa ka samu wani abu wanda yake danye ne ba dafaffe ba ka sha ruwa da shi, kamar dabino, kamar karas, mangwaro, gwaiba, kankana, gwanda da makamantansu, abubuwan da suke danyu ne daga cikin ƴaƴan itatuwa, au tamaratin in ba haka ba, ko kuma dabinai, wato asali dabino aka fi so, amma in dabino bai samu ba to samu wani abu daga cikin waɗannan danyun abubuwa, au hasawatin min alma, ko kuma ka sha ruwa. Lima rawahu Abu Dawud, saboda hadisin da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito, haka al-Imam Ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi. An Anas qala, Anas Allah ya kara mishi yarda, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah ya kasance yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, idan ya tashi yin bude baki yana samun danyu daga ƴaƴan itatuwa sai ya sha ruwa da su tun kafin yayi sallar magriba. Fa in lam takur rutabat, idan annabi bai samu irin waɗannan danyu ba, fa ala tamaratin, to sa'an nan sai kuma ya nemi dabinai. Yanzu wannan hadisin yana nuna mana gabatar da sauran ƴaƴan itatuwa ma kenan akan ainihin dabino, haka yake a cikin wannan hadisi, kuma daidai ne haka din. Fa in lam takun tamarat, idan ya zan bai samu dabinai ba, hasa hasawatin mimma, sai ya ainihin samu ruwa sai ya sha. Wa akhrajahu ad-Darqutni, Imam ad-Darqutni ma ya fitar da wannan hadisi, wa qala fihi isnadun sahihun, kuma yace wannan hadisi hanyar da aka samu shi mai nagarta ce, ingantacciya ce. Wa an ibn Umar qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'am, wa an ibn Umar qala, sahabi Abdullah dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda shi da mahaifin shi, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu idza aftara, idan annabi ya sha ruwa ga irin addu'a da zikirin da yake, zahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah, kishi ya tafi, jijiyoyi sun mike, lada kuma in Allah ya so ya tabbata. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, kuma hadisi ne kyakkyawan hadisi. Sai dai akwai wata addu'a wadda ita ce ta shahara a wurin mutane, abin mamaki, amma bata tabbata ba. Wannan addu'a ita ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, malamai sun tabbatar da cewa wannan bata tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka kowanne musulmi ya kokarin haddace zahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah, ma'ana kishruwa ta kare, jijiyoyi sun mike, lada kuma ya tabbata in Allah ya so. Har wa yau daga cikin jawabai da aka samu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yi a wurin shan ruwa, idan ya sha ruwa a gidan wasu mutane bayan yayi waccan addu'a, sai kuma aje ya ce aftar indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-mala'ika, masu azumi sun sha ruwa a wurin ku, sannan bayin Allah nagari sun ci abincinku, mala'iku kuma sun yi maku addu'a. Wannan na daga cikin jawabai da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi idan ya sha ruwa a gidan wasu. Al-Imam Ahmad shi ya fitar da wannan hadisi daga sahabi Anas. Har wa yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana falala da daraja ga duk wanda ya shayar da mai azumi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man fattara sa'iman kana lahu mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a. Wanda dai ya ciyar da mai azumi to yana da irin ladan waɗannan masu azumi ko sunawa ne, za a bashi wannan lada ba tare da an rage daga cikin ladaddakin su ko ɗaya ba. Sarki ya tabbata ga Allah. Dan uwa ka san cewa dabino da kake sai na naira 50 zaka iya cin kwaya ɗaya ka rarraba wa sauran masu azumi kwaya ɗaya ɗaya, kuma Allah zai rubuta ka a matsayin ka ciyar da mai azumi. Ina waɗanda Allah ya rufawa asiri, ku sai abinci ku raba wa jama'a. Wannan tarbiyar in ta zauna a hannunku sai ya zama ko bayan azumi ya wuce sai ku ci gaba da taimakawa bayin Allah, sai kaga hadisin manzon Allah yana aiki a kanka. Annabi ya ce kullun gari ya waye Allah yana saukar da wasu mala'iku guda biyu daga sama, daya addu'a yake yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah duk wanda ya ciyar Allah a mayan mai da alheri. Daya kuma cewa yake Allahumma a'ti munfiqan talafa, ya Allah duk wanda munfiqan talafa, ya Allah duk wanda ya rike yayin ruwa Allah a dora mai asara. Jama'an musulmi, kamanta da yadda kake ganin hasken rigunan mutane, wani rufin asiri ne kawai Allah madaukakin sarki wa al'umma, amma mutane suna cikin wani irin hali musamman a cikin wannan Ramadan din. Yana daga cikin kididdiga da masu bincike suka yi, haƙiƙa na daga cikin lokaci mafi wahala da musulmi suke fuskanta a Najeriya shine wannan lokacin. To kuma abin mamaki, mafi yawancin waɗanda ke shigo da abinci da kuma ƙasashen da ake kawo hatsi da kuma mafi yawancin waɗanda suka mallaki kamfanonin abinci kamar Taliya da Indomie da sukari din musulmi ne. Amma abin takeici, idan azumi yayi sai kaga an ƙara wa abubuwan kuɗi. Mafi yawancin waɗanda suke zuwa suke shigo da suturu da ake sawa da sallah tun daga shadda wa gambari leshi musulmi ne. Amma abin mamaki idan lokacin sallah ta yi sai kaga an ƙara wa abin kuɗi. Musulmi ku ji tsoron Allah, addinin musulunci ba laifi bane, azumi ba zunubi bane, biyayyar Allah ba saban Allah bace. Bai kamata a ce daidai lokacin da musulmi suka samu kansu a halin bautar Allah kai kuma a lokacin zaka yi amfani da wannan dama ka ce zaka azurta kanka ba, wannan mummunan kuskure ne. Kana daga cikin waɗanda ka taimaka wajen kuntatawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A cikin hadisin Muslim annabi ya ce Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alaihim fashquq Allahumma alaihi, ya Allah wanda dai ya rike wani al'amari na al'ummata ya kuntata musu, Allah ka kuntata mishi. Ku je ku binciki masu waɗannan kamfanonin ku ga cewa suna cikin kwanci hankali. Ka tafi nan kasar Masar, ka tafi nan kasar Sudan, ka je ka ga bayin Allah waɗanda idan lokacin azumi ya kusa sai ka ga hattalla suke kaiwa na farantai da cokula, ba abinci ba ma, abinda za a ci abinci ma sai su ce discount 50% discount, ma'ana an rage kuɗin rabi. Idan faranti ne na cin abinci ana sai da shi naira 100 to yanzu zai koma naira 50 sai su ce Ramadan bananza. Har yau ban ga inda aka ce Ramadan bananza ba a Zaria, ban ga Ramadan bananza ba a Kano, ban ga Ramadan bananza ba a Lagos. Waɗannan garuruka din na musulmi ne jama'a, me yasa ba za a yi bananza ba? Duk wanda ya san Zaria nan ya san shagon Harmony, gashi nan yana kallon First Bank da ke PZ. Tun muna samari in lokacin Kirismeti ta yi har tari muke yi saboda za mu je mu samu Christmas bananza. Yanzu musulmi, did you accept the fact that the Christian community are more humanitarian than you? Yanzu musulmi kun yarda cewa kristoci sun fi ku tausayi, sun fi ku imani da annabi Isa, annabin da ya zo ya ce a ji tausayi a yi soyayya a yi ƙauna, ko annabin ku bai ce a ji tausayi ba? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama addu'a yayi ya ce ya Allah wanda dai ya siyo da sauki ya siyar da sauki, Allah ka albarkace shi. Rahim Allahum ra'an samhan idha ishtara samhan idha ba'a. Kowa yana son ya saro kaya da sauki, amma ba kowa ne yake so ya siyar da sauki ba. Sai Annabi ya kawo maka misalin yadda kake so ka siyo da sauki ko ka siyar kuma da sauki. Sai manzon Allah ya ce Allah ya ji kanka, tun muna samari a kantin kwari a Kano akwai dattijo yana nan goro yake siyarwa. Zaka je ka samu karfe 6 na asuba ƴan mata sun fara layi a kofar shagon shi, saboda di yadda ake sarar da goro shi. Sai ya rage sai ya ce muna son addu'ar manzon Allah ta bi mu. Kullum sai ya faɗi cewa yau nawa ne farashin goro ya kama, yau naira 7 ne kwando, sai ce to a biya naira 7 ba sile 2, sai ce sile 2 nan Allah ya sa albarkan manzon Allah ta bi mu. Kaje kaga yayi albarka, ƴaƴan shi sun yi albarka, zuriyar shi sun yi albarka, Allah ya rike mishi kasuwancin shi da hannun dama. Akan nawa? Akan ragin sile 2 da yake, ko naira 2 ko kobo 2, amma yana nufin ne yayi wa manzon Allah biyayya. Mu ne muke da annabin rahma, da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yaushe azumi ya zama laifi da za a ce in watan azumi ya zo kuma sai a ƙara mana kuɗi don a azabtar da mu? Yaushe sallah ta zama zunubi yadda idan lokacin sallah ya sai a ƙarawa a tamfofi da shaddudi? Ina lokacin layya ya zama saban Allah? Ragunan nan da ake yankawa kaf ba waɗanda ba musulmi ne suke renansu ba, daga kasashen musulmi ake siyo su. Amma ragon da ake siye 25,000 da zaran babbar sallah ta do, so sai ka ji ya koma 30,000 ko 40,000 ko 50,000. Haba musulmi, ku ji tsoron Allah, ku kyautata wa ƴan uwanku musulmi, ku sani dukiyar ba inda za ka je da ita. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Duk abin da ka tara zai kare, na wurin Allah kuma yana nan. Ka dubi abin da suka ce, wa fi qabd kaff at-tifl 'inda wiladatin dalilun 'ala hirsil ladhi huwa jami'u. In aka haifi yaro sai kaga yazo duniyan nan hannun shi a duddunkule, wai yazo tara dukiya ne. Sai suka ce wa fi bastihi 'inda al-mamati 'alamatun ala fanzuruni qad kharajtu bila shay. Idan ya zo rasuwa sai kaga ya zubar da hannayen haka, wai yana ce muku ne jama'a ku dubi na fita duniyar ba komai. Ina abubuwan da ya tara? Manzon Allah ya kira sirkashi yayar matar shi Asma'u, ya ce mata la tu'i fayu'illahu alayki. Ya ke Asma'u kake tsuke bakin jakarki, sai Allah ya tsuke hanyar albarka gare ki. La tu'si, idan zaki yi kyauta kake kirga, fayuhsillahu alayki, Allah ma sai rinka kirga miki. Waɗannan dukkanin su nassoshi ne fa da Allah da manzon shi suka kwadaitar da mu game da ciyarwa. Dan haka jama'a, a sai abinci danye a rinka dafawa ana baiwa mutane suna shan ruwa. A rinka raba danyen abinci ga magidanta, ya diba shi ma ya shiga da shi cikin gidan shi, matar shi ta ƙara gallon shi da daraja. Aje a kafa rumfuna a filaye jama'a in watan azumi yayi, a dauki mata su je su ta dafa abinci, a ce duk mutumin da yazo yana so ya karba ya ci, in yazo da kwano a bashi ya diba ya kai gidan shi. Wallahi ba za ku yi asara ba, wallahi ba za ku yi tsiya ba, saboda arziki za ku yi. Manzon Allah ya ce mala'ika ne ke sauka yana cewa duk wanda ya ciyar Allah ka mayar mai. Idan baka taba zuwa aikin hajji ko umara ba, Allah ya kai ka. Amma ka je ka kalli tashar talbijin in ana shan ruwa a masallacin Ka'aba ko masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka je ka samu mutanen kirki ne, kar ka dauka alhazai ne masu kuɗi, kar ka dauka gwamnati ce, talakawa ne suke tara kuɗi, naira 50-50, naira 30-30 su ta tarawa. Idan shekara ta zo sai mutum sai ya je sai kai wa wasu mutane ƴan agaji, su kuma sai su je su dauki samari, sai a zo ana ainihin dafa abinci. Kowane saurayi a je a aje shi a wurin cin abinci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kaga a ce mishi in ka iya rabar da wannan abincin yau to za a baka ainihin naira 30. in ka iya kaza za a biya ka naira 1000 kaza in kai kaza za sai kaga yaro ya taho yana neman ku ku alhazai ku zo ku masu aikin umara ku zo yace ka zo ka ci abinci a wurin shi idan ka ci sai ka ji yana lallashin ka dan Allah gobe ka zo nan har ya karbi lambar wayan ka da la'asar ta yi sai ya fara kiran ka aboki na ban ganka ba fa ina kake ne galibin mutanen mun sun tafi aikin umara sai suna daukan cewa gwamnatin Saudiya ce wallahi gwamnatin Saudiya tana nata alheran amma ina son ku san talakawa ne yan tasi da yan acaba da masu sai da goro da yalan bello a bakin hanya su suke wannan abu kenan mu ma za mu iya gidan marayu da kuka ga ana ginawa a ce Saudiya ce ta zo ta yi ba gwamnatin Saudiya bace talakawa ne iri na da irin ka suke hada 1,000-1,500 aje a sefili a gina ayi kaza ayi kaza ina alhazamu ina masu kudin mu har yau bamu ga irin waɗannan cibiyoyi na dafa abinci ba da lokacin sahur a ce karfe 3 na asuba a zo a dora abinci mutane suna nan zankame wallahi ba za ka gane cewa ana cikin halin kakanin kai ba sai inda za a gwada yau da za a ce a makarantar nan tamu mu dafa tiya 10 lokacin shan ruwa ko na shinkafa ko tiya 10 ka je ka tambayi mata mutum 100 nawa zai ciya wallahi kafin karfe 8 zaka zo ka samu an ci ne mutane suna cikin halin kakanin kai masu kudi ku tausaya musu ku taimaka waɗanda Allah ya danka al'amari a hannunku ku ji tausayin mutane yan kasuwa ku sa rahama ku nemi albarka ta tabbata a cikin dukiyarku nan kana jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne wanda ya ciyar da mai azumi za a bashi ladan wannan mai azumi in ɗaya ne in biyu ne in tari ne ba za a rage daga cikin ladan su ko ɗaya ba sarki ya tabbata ga Allah ka sai ne da pure water ka sa yara su bi anguwa suna ta rarrabawa jama'a lokacin shan ruwayi ga dabino kwaya uku ga ledar pure water mai sanyi guda ɗaya idan ka gama in dare yayi idan ka ku sa shi direct ne mallan kawai Tsaya. Ku sa shi da rai kawai. Yana nuna akwai matsala tattare da generator ne shi yake sending signal mana. Sannan can ya tripping. Yayi ai hakuri jama'a nepa tuce te felin jama'ar musulmi kun ji wannan da za ka raba fiyo wata wani abin sha'awa da zai ba ku mamaki ko mutanen kasar Sudan sun fi mu talauci amma mafi yawancin ruwa da ake sha a filin Arafat sadaka mutanen Sudan ne suke zuwa da shi za su shekara suna tara kuɗi sai su nado mutane sai su zo sai su wakilce su sai kaga tsohuwa abinda za ta iya tarawa a shekara ɗaya shine naira 500 saboda talauci amma duk da haka za a je a sayi carton daga kamfanonin ruwa a je a samu motoci masu fridge a cikin su sai a je sai a sanya ruwan nan ranar Arafa kowa ya san filin Arafa yakan dauki zafi sai kaga suna bi suna raba wa mutane sai ga wani dan hadama ya dauki katon guda sai su baka ba na gwamnati ba ne kai ka saba in ka ga na gwamnati ka ga na banza talaka ne dan uwanka amma yana son aljanna ne talaka ne dan uwanka yana son aljanna da za ka je kamfanin pure water suna sayawa naira 60 naira 70 sai ka je sai ka samu wata mata tana da fridge sai ka ainihin ba ta ita kuma a zuba maka leda 100 na pure water yayi sanyi sai ka dauki yara sai su je suna rabawa duka wannan abun bai wuce ka kashe naira 10,000 ba in dare sai ka daga hannu ka ce ya Allah wannan ruwa da na shayar yau Allah ka kai ladan zuwa ga kabarin iyayena Allah ne ma ka bani ƴaƴan da za su yi mini biyayya Allah ka kankare mini zunubaina Allah ka gyara min al'amarina yanzu fa an shiga 10 ta ƙarshe din nan nan ne aka ce annabi yana jajircewa yana nisanta iyalan shi yana zagewa da ibada as-sayyida Aisha ta bada labari tace idan wannan goma ta ƙarshe ta shiga manzon Allah da rana ya wuni alheri da daddare kuma ya kwana karatun alqur'ani yana sallah yana roƙon Allah wannan manzon Allah kenan balle ni da kai so da haka ƴan uwa musulmi a samu canji dangane da ɗabi'un mu na ciyarwa Allah madaukakin sarki ya taimaka wa fi sahihi muslimin malam yace hadisi yazo a cikin ainihin sahihi muslim عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه لنظر الله يتي دمي أزمي إن يزو شروا ينا هدوا دا پلنتكي دا پراء نو إبيو پلنتكي نا پركوشين إن يشهروا سيجوة مرنا تازومش sannan kuma yana jiran wani babban farin ciki lokacin da zai hadu da ubangijin shi saboda ubangijin shi zai tarbe shi da hannu biyu al-khamisatu wal-ishrun al-imam al-qurtubi yace darasi na 25 a karkashin wannan aya zai bayani dangane da azumin 6 shawwal wa yustahabbu lahu an yasuma min shawwal 6 ayyamin an so ga dukkan musulmi ya azumci kwanaki 6 na cikin watan Shawwal wato watan karamar sallah lima rawahu Muslim wa Tirmidhi wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah an Abi Ayyub al-Ansari qala hadisi ne yazo cikin sahih Muslim da littafin Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah daga sahabi Abu Ayyub al-Ansari qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace man sama Ramadana wanda ya azumci Ramadan summa atba'ahu 6 min Shawwal sannan ya biyo kwana 6 na watan Shawwal kana lahu ka siyamid dar zai samu lada kamar yayi azumin shekara don in ka duba zaka ga ya azumci kwana 30 sannan ga kuma kwanaki 6 kowace kwana ɗaya ana rubuta mishi azumi 10 ne kowace 10 kuma ana ninka ta so 10 kaga kenan in ka duba zaka ga ya azumci kwanaki 360 kenan ladan azumin kwana 360 adadin kwanakin shekara amma fa kwana 36 yayi jama'a kun fahimci wannan da kyau ta yiwu ka ce to watan da ya kai 29 fa ai ya zama 35 kenan gaskiya ne amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace shahra idin la yanqusan watannin idi ba sa nuqsani wato koda 29 din aka yi to ladan 30 Allah yake rubutawa karanta littafin fathul bari sharhin sahih al-bukhari malan yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ingantacce ne kuma kyakkyawa min hadisi Sa'ad ibn Sa'id al-Ansari al-Madini wanda ainihin sahabi Sa'ad dan Sa'id al-Ansari ya ruwaito wa huwa mimman lam yukharrij lahu al-Bukhari shay'an wa qad jaa bi isnadin jayyidin mufassara min hadisi Abi Asma ar-Rahbi an Thauban mawla an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama annahu sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqulu ga wani hadisi wanda ya ƙara fassara wannan annabi yace ja'alallahu alhasanata bi'ashrin dukkan aikin alheri guda daya idan kai sai Allah ya ninka maka ladan 10 fa shahru ramadan manzon Allah yace kaga azumin ramadan bi ashrati ashhur wa 6 ayyam ba'da alfitr tamamus sana dukkan azumi daya na ramadan idan kai sai ainihin sa maka ladan 10 kaga zai zama 300 kenan sannan kwanaki 6 kuma da zaka yi bayan sallah shi kuma shine zai cike maka adadin kwanakin shekara wannan hadisi sahihin hadisi ne al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin As-Sunan al-Kubra da al-Imam Ahmad a cikin littafin shi al-Musnad amma duk da haka sai Qurtubi yace wa ikhtalafa fi siyam hadhihi al-ayyam duk da haka kaji dai hadisi garko amma malamai sai da suka tattauna wasu suka ce a'a su suna ganin gaskiya kar ayi wannan azumi fakariha ha malikun fi muwatta'i imam mali yace shi yana kyamar a rinka yin wannan azumi khaufan an yulhiqa ahlul jahili ahlul jahala bi ramadan ma laysa minhu yace saboda tsoron kada jahilai su ce karashin ramadan ne ake yi bayan sallah an gane wa qad waqa'a ma khafahu hatta innahu kana fi ba'd bilad khurasan yaqumuna li suhuriha ala adatihim fi ramadan. Abinda Imam Malik din yaji tsoro ya faru a wani yanki na kasar Iran a ainihin birnin Khurasan, inda aka samu wasu wadanda ba su san ilimi ba sai suka ainihin dauki cewa ai cikon Ramadan din ne, dan haka suka tashi sahur da bude bakin su da duk hidimar da suke irin ta Ramadan irin ta suke yi. To amma mu kuma abinda muke cewa a karantar da wadanda ba su sani ba, tunda dai Annabi shi ma yayi fama da wadanda ba su sani ba a zamanin shi, kuma karantar da su yayi. Wa rawa mutarrifun, hakanan al-Imam Mutarrif ya ruwaito an Malikin annahu kana yasumuha fi khassati nafsihi. Amma almajirin Imam Malik kuma yace abun mamaki, Imam Malik duk da ya hana ayi fatawa da wannan azumin amma shi kuma yana yi shi da kanshi. Wastahabba siyamaha Shafi'i, Imam Shafi'i shi ma yace mustahabbi ne ayi wannan azumi. Wa karihahu Abu Yusuf, Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa shi ma yayi irin ta Imam Malik yace makaruhi ne. Mu dai abinda muke cewa sunna ce mustahabbiya ayi, ko ayi a dunkule ko ayi a rarrabe, kuma zaka iya yin wannan azumi insha Allah koda ana bin kibashi, koda ana bin kibashin azumin Ramadan. Misali, ta yi haila bata samu damar yin cikakken azumin watan Ramadan ba saboda al'ada haila, yanzu watan Shawwal ya zo, to yana da ƙayyadaddan lokaci, zaki iya yin waɗannan guda shida in yaso daga baya ki bi kirama waɗancan da ake bin kibashi a hankali. Abinda yasa muka yi wannan fatawar saboda shi azumin Ramadan ramuwar shi an baka dama kai jinkiri kai sannan a hankali, amma shi wannan Shawwal lokaci ne takaitacce, in ya wuce kuma sai baɗi, dan haka babu laifi koda wanda ake bin shi bashin Ramadan zai iya yin ainihin azumin Shawwal insha Allah. Dan wasu na cewa yaushe ana bin ka bashin farilla zaka je kana yin nafila, a wannan bashin akwai jinkiri, ko kun fahimta jama'a? Mutum ne yana bin ka bashi sai kuma ka zo ka ce kana so zaka yi dinkin sallah, sai ya ce ba komai, barka sai na wannan sallar, na sallar bare da baka biya ba ka biya, babu laifi. As-sadisatu wal 20, darasi na 26 a karkashin wannan aya, hukunci dangane da ainihin i'tikafi. Menene i'tikafi? Idan ba ku manta ba a cikin ayar mun ji Allah yana cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi, kar ku sake ku sadu da mata a halin kuna ainihin wato i'tikafi a cikin masallatayya. I'tikafi da larabci abinda ake kira shine mulazama, wato mutun ya dukufa. Kashinan Allah madaukakin sarki a bisa harshen Annabi Ibrahim yake cewa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifuna, wadanna gumaka ne naga kun dukufa kuna tabauta musu. To duk inda mutun ya dukufa ya nace yana wani abu sai a ce yana i'tikafi a larabci, amma a cikin harshen shari'a i'tikafi shine lazimtar wata biyayya ta Allah madaukakin sarki a wani wuri na musamman, ba a kowane wuri ba, a wani lokaci kayyadadde na musamman, da wasu nau'ukan ibadoji na musamman, da wasu sharuɗa da ka'idoji na musamman, waɗanda duk zamu zo mu fassara su insha Allahu ta'ala. To Imam Al-Qurtubi sai ya ce bayyana jalla wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa annal jima'a yufsidu li'tikafa, jima'i yana bata itikafi. Wa ajma ahlu al-ilmi ala anna man jama'a imra'atahu wa huwa mu'takifun 'amidan lidhalika fi farjiha annahu mufsidun li'tikafi. Malaman musulunci sun hadu akan cewa duk wanda yake i'tikafi kuma ya sadu da matar shi da gangan ba da mantuwa ba, ya sadu da ita ta cikin farjinta ba wai yayi wasa da ita ba, to shikenan i'tikafin shi ya baci. Wa ikhtalafu, inda suka yi sabani fi ma alaihi idza fa'ala dhalika, idan ya aikata haka akwai wata fansa akan shi. Fa qala al-Hasan al-Basri wa az-Zuhri, malamai biyu al-Imam al-Hasan al-Basri da Zuhri suka ce alayhi ma 'ala al-muwaqi' ahlihi fi Ramadan, mutumin da ya sadu da matar shi da rana tsaka da Ramadan ai zai ramuwa ko kuma zai kafara? Wadannan malaman suka ce duk mutumin da ya sadu da matar shi da daddare yana i'tikafi to zai ainihin rama guda ɗaya kuma zai kafara. Wannan ita ce fatawarsu. sai dai gaskiya saboda Allah ba daidai bane ai kiyasin wannan ainihin bata itikafi da kuma saduwa da mace da ainihin rana da watan azumi domin wancan akwai nassi da ya wajabta ramuwa da kafara wannan ku babu wani nassi sai dai a ce itikafin shi ya baci me zai yi sai ta taya shi dauko tabarma da mayafi su dawo gida kamar mutum ne yana aikin hajji jama'a yana cikin ihrami sai ya sadu da matar shi yana cikin aikin hajji bai warware harama ba sai ya sadu da matar shi aikin hajji ya baci me zai yi don gyarawa babu wata gyarawa ba wata sadaka kawai sai su shiga kasuwa su fara hada tsaraba su jira sauran alhazain an gama a taho kuma duk wanda ya ce musu alhaji ya san cewa ƙarya ne ba alhazai bane don ba su hau ba ina fata an gane in ma sun hau arafa sun fado Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan ita ce gaskiyar magana babu wata fansa a kansu sai dai gaskiya ba daidai bane mummunan laifi ne a irin wannan hali fa amal mubashara dangane da mutum yana itikafi ya rungumi matar shi min ghairi jima'in ba tare da jima'i ba fa in qasada bi hatta lafz fa hiya makruha in yayi da nufin jin dadi ne to wannan ainihin makruhi ne wa in lam yaqsud in kuwa ba da nufin jin dadi bane lam yukrah to ba makruhi bane lianna Aisha radiyallahu anha kanat turajjilu ra's rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa mu'takif saboda manzon Allah yana itikafi a masallaci kun san cewa cikin gidan shi yana hada da masallacin sai yana ainihin miko kanshi da gemun shi Aisha tana taje mishi wa kanat la mahalata tamassu badana rasulillah sallallahu alaihi wa sallama biyadiha kai dai ka san ba zai wuta taje mishi kai ba sai ta taba jikin shi fadalla bidhalika ala anna almubashara sai wannan ya nuna cewa taba mace in kana itikafi matarka bi ghairi sha'awa in dai ba da sha'awa bane ghairu mahzura ba haramun bane hadha qawlu ata'in wa shafi'i wa ibn almunzir daga cikin malaman fiqh malan ata da imam shafi'i da malan abubakar ibn almunzir su suka ainihin yi wannan fatawa qala abu umar amma al-imam ibn abd al-barr shi ko ce waye wa ajma'u ala anna al-mu'takifa la yubashiru sai dai kuma malaman musulunci sun hadu akan cewa bai kamata fa mutun yana itikafi kuma yana runguman mace ba wala yuqabbilu ko kuma yana sunbantata waqtalafu fi ma alayhi in fa'ala sai dai to in yaki ji ya rungume ta ko yaki kisin dinta ya sunbance ta fa qala malik wa shafi'i Imam Malik da Shafi'i suka ce in fa'ala shay'an min zalika fasada itikafuhu. So su Imam Malik kam sun rike wuta. Suka ce yana runguman matar shi ko sun bace ta itikafi ya baci. Qala al-Muzani, Muzani al-Majrin Shafi'i yace wa qala fi mawdhi'in akhar min masail al-itikaf la yufsidu al-itikaf min al-wata'i illa ma yujibu al-hadda. Yace jima'i ma baya bata itikafi sai jima'in da yake wajabta haddi shine sai jima'in da kan azzakari ya bata waqtarahu al-muzani qiyasan ala aslihi fil haji was-sawmi atakaitan takaitawa jama'a dukkan mutumin da yake itikafi kai ya rungumi matar shi kai ya sunbanci matar shi idan kuma ya aikata haka da nufin jin dadi to bai kyauta ba amma in ya aikata haka ba da nufin jin dadi ba babu wani laifi inda matsala take anan idan ya rungume ta jin dadi ya kai jin dadi har ya zubar da mani ko mazi ko itikafi ya baci gaskiyar lamari itikafi bai baci ba sai dai ya aikata laifi sai ya fita je wankan janaba ya dawo ya tuba game da ainihin laifin da yayi Allah madaukakin sarki ya taimaka idan ba ku manta ba mun fara tattaunawa dangane da cewa menene itikafi Qurtubi da kanshi yace walamma kana al-mu'takifu mulaziman lil-amal bi ta'ati Allah muddat itikafihi yayin da ya zama mai itikafi lallai ne ya lazimci bautar Allah matsawar zaman shi to anan ne zamu tsaya mu yi nasiha dangane da ƴan uwa waɗanda suke itikafi duk da yake tun farko sun kauce hanya gaskiyar lamari ba daidai bane kana itikafi ka tafi da wayarka balle ka tafi da laptop computer kana browsing balle ka tafi da radio kana jin BBC da murya America ko tafsiri zaka ji bai halatta maka ba lallai ne ka dukufa kawai sallah karatun alqur'ani zikirori addu'o'i da makamantansu abinda ya zama babu makawa kamar yadda zamu zo mu tattauna shine shiga ban daki wanka cin abinci da makamantan su sune kawai za a iya yadda kai sai bacci sai kuma ka dan samu lokaci da zaka zauna ka huta ka shakata domin ka tsara kanka ne dan ibada yaushe zaka yi wa kanka tawili cewa kana jin tafsiri yaushe zaka yi wa kanka tawili da cewa ka kama BBC kana ji ko kuma kana browsing internet ko kuma kana ainihin wato itikafi kana amsa wayoyi kana ta kasuwanci a ciki mutum kaga ya fito a guje ya ce eh don Allah akai buhu biyar eh akai don Allah ayi hakuri eh buhu biyar za a kai buhu biyar eh ina itikafi ne ayi hakuri itikafi ya baci karkai wayo kawai wan maka je ka sai da buhu biyar din kama da kasara ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka sai mallan yace lazimahu hadha litika hadha lisum dole ne wannan suna na itikafi ya lazimce shi shine kadduqufa wajen ibada wa huwa fi urfi shar dan haka a shari'ar musulunci mulazamati ta'atin makhsusa dole ne ka samu wata biyayya ta musamman ka nace mata fi waqtin makhsus a wani lokaci na musamman ala shartin makhsus a bisa wani sharadi na musamman fi mawdhi'in makhsus a wani wuri na musamman waɗannan matsalolin da mallan ya faɗi zai zo yi ɗaya bayan ɗaya ya warware mana su insha Allah ta'ala jama'ar musulmi haka fa ya kamata a ba a fassara mana alqur'ani gaskiya ba wani salo ne ni albani na dauko ba duk inda ya kamata a fassara alqur'ani abinda ya kamata kenan waɗannan littafan a je a dibo su a zo a karanta musulmi menene malamai suka faɗi a ƙarƙashin tafsirin wannan shine zai hana ka damar kai ka shigo da ra'ayinka amma ka rike tafsiri ko ka rike matanin Qur'ani ko ka zo ka ne da ka in aka ja maka aya ka fassara sauran sai ka faɗa mana ra'ayinka aina muka kwana aina za mu tashi ba mu sani ba saboda haka wajibi ne ayoyin Al-Qur'ani a rinka bin su ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka shafi tauhidi a tattauna tauhidi waɗanda suka shafi shirka a tattauna waɗanda suka shafi sunna a tattauna waɗanda suka yi magana bid'o'i a tattauna waɗanda suka yi magana dokoki kuma a tsaya a tattauna mu'amala aure kasuwanci a tsaya a fayyace haka zamu zo kan wata aya wadda za ta yi magana dangane da idda jama'a haka zamu tsaya sai mun fayyace idda pes insha Allah haka takaba sai mun fayyace ta pes haka istibra'i ga matar da ta yi zina ko karuwa ko wata bazawara wadda ta so ta aure duk haka za a zo a tattauna waɗannan haka insha Allah in aka je babin kasuwanci za a bi a fayyace al'amuran kasuwanci ɗaya bayan ɗaya magana dangane da riba haka za a zo a tattauna ɗaya bayan ɗaya in aka zo magana jihadi haka za a bi a fayyace ɗaya bayan ɗaya haka za a zo matsaloli na annoba da ke faruwa a ƙasashe duk wannan sura ta suratul baqara ta yi magana akan su ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم har annobar amai da gudawa zazzabi ciwon kai duk gaba ɗaya za a zo a tattauna a ƙarƙashin wannan tafsiri na Al-Qur'ani saboda haka mu manufar mu ba shine ai marmaza a sauke dan a juyo ba a rayuwa in ka samu ka iya fassara wa musulmi Qur'ani so daya to kai kokari amma a ce duk shekara sai mun sauke a to suka ce fa zuqu falan nazidakum illa azaba wannan karatun zuqu ne ina fata an gane mallan yace wa ajma'al ulama wa ala annahu laysa biwajibin malamai sun hado akan cewa itikafi ba wajibi bane abu ne na mustahabbi wa huwa qurbatun min alqurab abubuwa ne da ake yi domin neman samun kusanci ga Allah kana da wasu bukatu ga Allah kana neman Allah ya yarda da kai kana neman Allah ya albarkace ka ya albarkaci zuriyarka sai ka ware yini daya ko dare daya ko yini daya da dare daya ko kwanaki 10 ko makamantan haka sai ka je ka yi itikafi wa nafilatun minan nawafil kuma nafila ce amila biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ashabuhu wa azwajuhu manzon Allah yayi sahabbai sun yi matan manzon Allah sun yi وَيَلْزَمُهُ إِنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَيَلْزَمُهُ إِنْ أَلْزَمَهُ نَفْسَهُ kaje an ce ba dole bane ko amma in kuma ka daukar wa kanka zaka yi fa to kuma ya zama dole ko kun fahimta jama'a وَيُكْرَهُ الدُّخُولُ فِيهِ لِمَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعَجْزُ عَنِ الْوَفَاءِ بِحُقُوقِهِ sai dai kuma duk wanda ya san in ya fara ba zai iya bibiyar ka'idojin ba
malamai suka ce tun farko kai ya fara domin makaruhi ne ka zo ka fara daga baya kuma ka gudu. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a kun ji waɗannan sune tattaunawa dangane da abubuwan da suka shafi itikafi. Wasu shekaru na taba zuwa masallacin Sultan Bello naga inda ake itikafi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Abubuwa na kyama sun bayyana a daidai lokacin da zaka ga maza da mata sun fito suna hira da daddare a halin kuma ana itikafi. Wata samartakan ma anan za a kullata a lokacin za a ringa exchanging wayoyi, a lokacin wani zai koma gefe guda yana ainihin yin free night call da wata. Jama'a ku ji tsoron Allah, in za ku yi ibada kawai ku yi ibada, in ba za ka yi ba lallai bane dama sai ka koma ka yi bacci iyakacin ta kenan. Asamina wal 20 darasi na 28 qauluhu ta'ala fil masajid, da Allah yace a masallatai in kuna itikafi kar ku sadu da mata. Aina ya dace a yi itikafi? Malai yace a jama'al ulama malamai sun hadu ala anna li itikafa la yakunu illa fil masjid, akan cewa ba a yi itikafi sai a masallaci, ba a yi itikafi a daki, ba a yi itikafi a wani wuri komai darajar shi sai dai a masallaci. Li qawlihi ta'ala, saboda Allah yace fil masajid, a cikin masallatai in kuna itikafi kar ku sadu da mata. Wakhtalafu fil muradi bil masajid, sai dai kuma malamai suka tattauna waɗanne irin masallatan. Fa dhahaba qaumun ila anna al ayata kharajat ala naw'in min al masajid, wasu malamai suka ce ita fa wannan aya da ta zo ta ce fil masajid, al masajid din nan alifun da lamun din nan na ma'rifa, wato definite article da ya shiga cikin masjid, masajid ya zama al masajid, the mosque, masallatayyan waɗanne. Wasu malamai suka ce ayan nan fa ta zo ne don ta bayyana waɗansu nau'in masallatai, sai suka ce wa huwa ma banahu nabiyyun, dan haka suka ce babu masallacin da ake itikafi sai masallacin da annabi ne ya gina shi tun farko, kal masjidil haram, kamar Ka'aba Ibrahim da Isma'il annabawa suka gina, wa masjidin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, da kuma masallacin annabi da ke Madina wanda annabi ya gina abin shi, wa masjid Iliya, da kuma masallacin Qudus. Ruwi hadha an Hudhaifah ibn al-Yaman wa Sa'id ibn al-Musayyib, malaman da aka samu sun faɗi wannan fatawa daga cikin sahabbai da tabi'ai, akwai malam Hudhaifah da kuma ainihin malam Sa'id dan Musayyib. A karkashin wannan fatawar tasu sai suka ce fala yajuzu litikafu indahum fi ghairiha, duk wani masallaci da kaje kai itikafi bai yi ba sai in kaje cikin waɗannan masallatai guda uku shine zaka yi itikafi, sannan Allah ya karba. Hadisi ya tabbata akan haka, wanda al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba da al-Imam al-Isma'ili da Baihaqi suka ruwaito da isnadi sahihi, da al-Imam al-Tahawi a cikin littafin Mushkilul Athar, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace la itikafa illa fil masajid al-thalatha, babu itikafi sai cikin masallatan nan guda uku. Annabi ya lissafa masallacin Ka'aba da masallacin shi da masallacin Qudus. Wannan hadisi ya tabbata. Tunda hadisi ya tabbata akan haka, sai waɗannan malamai sai suka kafe akan cewa iyakacin inda kadai ya cancanta ayi itikafi kenan. Wa qala akharuna, waɗansu malamai ku cewa suka yi la itikafa illa fi masjidin tujma'u fihi al-jum'a, suka ce ba itikafi sai masallacin da ake yin juma'a. Sai suka ce li annal isharata fil aya, domin ayan nan da ta nuni take cewa fil masajidi, a cikin al masajidi din nan, indahum ila zalikal jinsi min al masajidi, su kuma sai suka ce ayar tana nuni ne ga irin masallatan da ake sallar juma'a. Ruwi hadha an ali ibn abi talib, ali dan abi talib na daga cikin malaman farko da suka yi wannan fatawa, wa ibn mas'ud da ibn mas'ud, wa huwa qawlu urwa, cikin tabi'ai an samu ainihin urwatu dan zubair wal hakam, da ainihin al imam hakam wa hammad da al imam al hammad, da kuma ainihin wa zuhri wa abi ja'far da al imam abi ja'far muhammad dan ali wato ja'far as sadiq, wa huwa ahadu qawlai Malik. Imam Malik ɗaya daga cikin maganganun shi kenan. Wannan magana ita ce ba a itikafi sai a masallacin Juma'a. Suka ce saboda kada sallar Juma'a ta tursasa ka in kana yi a wani masallaci da ba a yin Juma'a, ka tashi ka bar wannan wuri kuma ka tafi sallar Juma'a wani wuri, itikafin ka ya lalace. Sai suka ce dan haka tun farko kar ka fara sai a masallacin Juma'a. Jama'a kun ji waɗannan malaman da suka yi wannan maganar, akwai fatawa daga As-Sayyida Aisha wadda ita ma Aisha ta karfafi wannan fatawar cewa ba a itikafi sai a masallacin Juma'a. Wa qala akharuna, wasu ka cewa suka yi al-itikafu fi kulli masjidin ja'izu, ya halatta ai itikafi a kowane masallaci. Yurwa hadha al-qawl, wannan magana an ruwaito ta an Sa'id ibn Jubair, daga Sa'id dan Jubair almajirin ibn Abbas wa Abi Kilaba, da al-Imam Abi Kilaba cikin tabi'ai wa ghairihim, da waɗansu malaman. Wa huwa qawlu Shafi'i wa Abi Hanifa wa ashabihima, Imam Shafi'i da Abu Hanifa da almajiran su duk fatawarsu kenan cewa kowanne masallaci za a iya yin itikafi. Wa hujjatuhum, mecece hujjarsu? Suka ce hamlul ayati ala umumiha fi kulli masjidin, suka ce a dauki ayar a bisa yadda ta zo. Kai in ka san ka'idar larabci, ka kalli ayar zaka ga Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fi al-masajid. Al-masajid, sai suka ce wannan alifun da lamun na istighraqu jami'i jinsil masajid ne, ya zo ne dan ya nuna duk inda masallaci yake gaba daya to za a iya yi. Imam al-Bukhari ma ya dauki wannan fatawar da ya kawo, sai ya ce wal itikafu fil masajid kulliha, yace kowanne irin masallaci kenan, ko a tsakar gidanka ka shata wani wuri ka gina masallaci kenan za ka iya yin ainihin itikafi a ciki. Abinda suka duba a cikin ayar kenan, ko kun fahimta jama'a? Wa huwa ahadu qawlai Malik, kun ji ɗaya daga cikin maganganu biyu na Imam Malik. Imam Malik yana da maganganu biyu, wata magana ya ce ayi a masallacin Juma'a, wata kuma ya ce ko a wani masallaci za a iya yi. Wabihi yaqulu ibn Hanbal, shima al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Wabihi yaqulu ibn Ulayya, malam Isma'ilu dan Ibrahim dan Ulayya, shima fatawashi kenan. Wa Dawud ibn Ali, da al-Imam Dawud dan Ali shugaban mazhabin Zahiriyya. Wa Tabari, da al-Imam Tabari babban malamin tafsirin duniya. Ibn al-Munzir, da al-Imam Abubakar ibn al-Munzir. Waɗannan malaman suka ce kowanne masallaci ana iya yin itikafi. Idan kun fahimci wannan maganar da kyau jama'a, to iyakacin maganganun da malamai suka yi kenan. Maganganu uku, wasu sun ce sai masallacin da Annabi ya gina, wasu sun ce sai masallacin da ake sallar Juma'a, wasu kuma sun ce a kowanne irin masallaci za a iya yi. Idan muka dawo muka dubi kowace magana daya, muka yi waiwaye dangane da dalilanta, za mu ga magana farko dai mun ji hadisin da masu ita suka dogara da shi, kuma hadisin nan sahihi ne. Magana ta biyu mun ji masu ita me suka dogara da ita, sun dogara da fatawa As-Sayyida Aisha ne cewa ba a itikafi sai a masallacin Juma'a. Magana ta uku masu ita su kuma sun dubi zahirin ayar ne, sai suka ce tunda dai ayar da ta zo ta ce fil masajidi, a cikin masallatayya, to ta haɗe kowane irin masallaci kenan. To in muka dawo muka fara kallon waɗannan dalilai ɗaya bayan ɗaya, waɗanda ke cewa sai a masallacin Annabi za a yi itikafi, abinda suka duba dangane da wannan hadisi shine hadisin ya zo ya fassara ayar, don haka abinda ya zama wajibi kawai a tafi zuwa ga wannan hadisi. To sai waɗancan ɓangarori biyu sai suka yi ca a kansu, sai suka ce ba za a yi haka ba, wannan hadisin naku ya inganta amma an soke shi. Na daga cikin malaman da suka faɗi wannan maganar al-Imam at-Tahawi a cikin littafin shi Mushkilul Athar yace hadisin ya inganta, sai dai kuma an soke hadisin, dan haka ba za a yi aiki da shi ba. Wasu kuma malaman suka ce a'a, hadisi ya inganta ba a soke shi ba, sai dai hadisin ba ya zo bane dan ya ce babu itikafi sam, yana cewa ne la itikafa kamilan, babu cikakken itikafi sai a cikin waɗannan masallatan. Kenan zaka iya zuwa ka itikafi ko ina yayu, amma waɗannan masallatan nan ne zaka je ka itikafi ka samu cikakken lada. Kun ji amsoshin da malamai suka dawo suka basu, zamu dawo mu sake waiwayar maganar insha Allahu ta'ala. Su kuma waɗannan na biyu sai suka ce to ai tun daga fassarar da ta zo daga matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewar ba a yin itikafi sai a masallacin Juma'a, to wannan ainihin fassarar ta ishe su. Sai suka ƙara da cewa domin ita ayar ta zo ne ma dan ta fayyace cewa masallatan Juma'a ne kadai za a yi itikafi. Su kuma masu magana ta gaba su ba su dubi wani hadisi ba, abinda suka duba kawai ayar suka duba. Da suka dubi ayar kawai sai suka ce tunda dai aya ta ce a masallatayya, to duk wani hadisi, duk wata fatawa, duk wani sabani a kau da shi gefe guda, kawai a je kowane masallaci a yi itikafi. Gaskiya saboda Allah, magana farko ita ce magana da take daidai, kuma magana da ta zama wajibi a dawo a yi nazarinta domin a ɗauke ta. Bai halatta a yi itikafi a kowane masallaci ba sai masallacin Ka'aba da na Madina na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma masallacin Baitul Maqdis. Me yasa? Saboda wannan hadisi. Na farko dai hadisi ne sahihi. Malamai sun haɗu kaf akan inganta hadisin, babu ƙura dangane da inganta shi. To ba za ka yi da'awar an shafa hadisi ba sai kana da tarihin wanda ya shafe shi. Imam Tahawi da ya waccan magana a cikin littafin Mushkilul Athar, ko kaɗan bai kawo hujja gamsasshiya da ke tabbatar da an shafa hadisin ba. Dan haka hadisi yana nan muhukami, wato za a yi aiki da shi ba a shafe shi ba. Masu cewa la itikafa kamilan, babu itikafi kamili cikakke, sun yi kuskure. Domin idan la ta zo ta nafiyu, ta korewa, idan ta taso suna wanda yake na kira ne, to tana fa'idantar da umumi ne. Wato in ta ce babu, sai ya zama sunan da ya zo gabanta na kira ce, ko kuma hukuncin shi hukuncin na kira ne. To a ƙarƙashin wannan tana cewa gaba ɗayan wannan abun babu. Misali, la ilaha, babu abun bautawa. Inda an tsaya a nan har Allah ana cewa ba za a bauta mai ba kenan. To amma da aka ce illallahu fa, sai Allah, kana jin ya halatta gare ka ka ce la ilaha kamilan illallah? Babu wanda za a bauta wa cikakkiyar ibada sai Allah, wato kenan kana cewa za a iya bauta wa wani? A ƙarƙashin wannan maganar cewa la itikafa kamilan ba za a ɗauke ta ba, inda iya wannan hadisin ne, sai inda an samu wani nassi na hadisi wanda ya rage mata faɗi, to sai wasu suka yi shirɓaguwa sai suka ce au, yo ai wancan hadisi na Aisha zai iya rage mata faɗi, tunda cewa akai babu itikafi sai a masallacin Juma'a. Sai aka ce da su wane ne ya faɗi, sai suka ce Aisha ce ta faɗi. Sai aka ce ai ba haka ake aikin ba, Annabi ya faɗi magana matar shi ta rage faɗinta. Da dai cewa te Annabi ne ya faɗi, to da anan sai a ce to kenan yanzu wannan maganar ta Annabi ta rage faɗin waccan, ta ainihin wato tsukewar da can tai ta ƙara buɗata, cewa kenan ba sai lallai masallatai uku ba za a iya yi a masallatan Juma'a ba. Amma Annabi yayi magana ya ce sai a masallaci uku, matar shi ta ƙara da cewa a kowane masallacin Juma'a za a iya yi, malamai suka ce ba a karɓi wannan ba. Sai wasu suka yi ta ƙoƙarin ta'awili kuma, cewa ai shi hadisin na Aisha ko da ike maganar Aisha ce amma hukuncin shi hukuncin mauqufi ne. Sai aka ce babban malami al-Imam Ad-Darqutni ya ce a ko daya wannan hadisi mauqufi ne, maganar Aisha ce ba maganar Annabi ba ce, kuma ba ta daukar hukuncin maganar Annabi, musamman ta yi karo da maganar da ta tabbata Annabi ya faɗi. Kun ji amsar da aka bayar ga waɗannan na biyu kenan. Su kuwa na farko ka'idar Larabci kawai suka rike suka fassara Al-Qur'ani da shi, wanda Qur'ani balarabe ne, kuma ana iya ɗaukan harshen Larabci a fassara Al-Qur'ani, amma da sharadi, idan ba a samu wata aya ko wani hadisi sun zo da fassara ta musamman ba. Idan yanzu da a ce Allah madaukakin sarki da yace aqimus salata wa atuz zakata, da babu wata aya babu wani hadisi da ya kwatanta ibadar sallah, da sai a ce abinda ake nufi da sallah anan addu'a. To kenan ba za ka dubi alqur'ani ka fassara shi da surar larabci ba, sai in ba a samu wata aya ko wata wani hadisi wanda suka zo mishi da fassara ta musamman ba. Dan haka Imam al-Bukhari da shi da malaman da suka dauki wannan ayar cewa hujja ce akan ayi itikafi a kowane masallaci, an fahimta jama'a? Hakika ba su dace ba, domin wannan alifun da lamun din ba yana nuna alifun da lamun ne na istighraqu jami'il jinsil masajidi ba, ba ya zo ne dan ya bayyana dukkan wani gini da ake kira masallaci za a iya itikafi ba. A'a, na ahad ne, ahad az-zihni, ma'ana ba za ka iya sanin waɗannan irin masallatai ba ne sai in ka yi bincike ka gano a cikin sunna. Kenan kar ku sadu da mata a hali kuna itikafi a cikin masallatan. In aka ce waɗanne masallatai, sai a ce masallacin Ka'aba da na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da masallacin Qudus, su ne ake nufi. Kenan yanzu wannan irin gano masallatan kadai yana cikin kwakwalwar wanda ya san wannan hadisin ne. A ƙarƙashin wannan gaskiya, saboda Allah, ba mu ganin halaccin yin itikafi a wani masallaci a Najeriya ko a Pakistan ko a Saudiya ko a Makka ko a Madina ko a birnin Kudus sai waɗannan masallatan. Abinda muke cewa hatta a garin Makka ba za ka tafi masallacin Billadin ko masallacin anguwa Hafayir ko Nakasa ko wani masallaci na misfala kai itikafi ba, sai a masallacin Ka'aba. Hatta a Madina ba za ka je masallacin Quba ko Masjidul Qiblataini, Masjid Bani Sulaimin ko wani masallaci ka je kai ainihin itikafi ba, sai anan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta a birnin Qudus ba za ka je wani masallaci dake cikin garin nan na Ramallah ko Filistin sai wannan masallaci da Annabi Ishaq ya gina. Wannan ita ce fatawar mu, ita muka gamsu da ita. Kuma abinda muke cewa shine duk inda aka yi itikafi in ba waɗannan wurare ba, to bai inganta ba kuma bai yi ba. Ta iya yiwa wani ya ce yanzu to kun hana itikafi kenan, sai mu ce ba mu muka hana ba, kuma Annabi ma ba hanawa yayi ba cewa akai ka tafi masallacin Ka'aba. In ka ce ba ni da hali, sai a ce ka hakura. Aikin hajji da yake farilla, idan baka da hali kana tafiya waɗancan tuddai na Jos, ka je ka rinka Safa da Marwa a wurin. An fahimta jama'a? So kar ka daukar wa kanka da zafi cewa ya za a ce ba za a yi itikafi ba, a yo dan me za a ce ba za a yi aikin hajji ba sai a Makka, saboda nassi ne yace. Haka ma nan nassi ne yace innama fatawa wadda ba daidai ba ita ce ta fara zuwa gare ka, sai ka ginu a kanta, sai kake ganin duk wata fatawa da ta zo maka ba za ka iya daukar ta ba. Dama Ghazali ya faɗi cikin Ihya'u Ulumuddin ya ce yana daga cikin illar a kimsa wa mutum abin da ba daidai ba, daga baya in daidai din ya zo sai a yi ta jayayya da shi. Shi yasa mu muke da wani manhaji a cikin aqida ta Ahlus Sunna, ita ce at-tasfiya wa tarbiya ala al-musaffa, a tsaya a tace addini tukuna, sannan sai a tarbiyanci mutane akan addinin da yake tatacce, kada a tarbiyanci mutane akan komai, daga baya kuma a zo ana kokarin gyara a yi ta jayayya da mutane. Dan haka jama'a, wannan ita ce fatawar mu. Kaje ka samu littafin ainihin Silsilatul Ahadith As-Sahiha a cikin mujalladi na 6, zaka ga gamsassun bayanai. Ka samu littafin Al-Insaf fi Ahkam Al-I'tikaf na ainihin Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asri, zaka samu gamsassun bayanai akan haka insha Allah, da kuma sabon bugu na littafin Qiyam Ramadan. Waɗannan su ne abinda ainihin muka gamsu da su. kuna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Malam yace at-tasi'atu wal 20 darasi na 29 wa aqallu li'tikafi inda Malik wa Abi Hanifa yawmun wa layla. Imam Malik da Abu Hanifa suka ce mafi karancin itikafi sai ka wuni kuma sai ka kwana sai ka awa 24 shine in akai sallar asuba ka shiga itikafi to ba za ka fito ban an yi magariba sai kuma gobe an yi wata sallar asuba. Imam Malik yace wannan shine mafi karanci. Amma hadisi ya zo daga sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda wanda yake tabbatar da cewa dare daya ma ya isar ma itikafi. Sai zo ya ce manzon Allah ya manzon Allah na yi alkawarin zan yi itikafi tun a jahiliya a masallacin Ka'aba na dare daya. Manzon Allah ya ce ka je ka cika alkawarin ka. Sayyidina Umar ya je ya shiga bayan sallar magriba bayan sallar asuba ya fito. Dan haka babu laifi. Kana da zabi, zaka iya na dare daya, zaka iya na wini guda. Idan na dare daya zaka yi sai ka je sai kai sallar magriba a cikin masallacin Ka'aba ko masallacin Qudus ko masallacin ainihin Madina na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan shikenan sai ka shiga waɗannan ibadoji har sai lokacin da ainihin aka kira sallah ta asuba cewa alfijir ya fito to wannan itikafi ya kare. Idan nayi ni ɗaya ne zaka iya shiga daga sallar alfijir zuwa kiran sallar magriba ka fita ya halatta gare ka kaje ka dukufa da karatun alqur'ani da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da addu'o'i da komawa ga Allah. Al-mufiyatu 30 darasi na 30 to sai dai kuma ga wata mas'ala. Ita mas'ala ita ce shin itikafi sai da azumi a baki? Wasu malamai sun ce eh, suka ce domin ai shi yasa kaji Allah madaukakin sarki ya gwama hukuncin azumi da itikafi, shi yasa kuma kaji Allah madaukakin sarki ya sako maganar itikafi a cikin ainihin harkar azumi. Kenan suna cewa ko da ba da watan azumi ba to lallai ilalla in zaka itikafi sai kayi azumi. To amma kai daga jin wancan hadisin na Umar zaka gane fatawarsu akwai abin gyara a ciki, saboda Annabi ya kyala Umar ya je yayi itikafi da daddare. Ana azumin dare? Ba a yi. Daga nan zaka gane cewa ba sharadi bane. In kai itikafi da azumi madalla, in kai shi babu azumi a bakin ka babu laifi. Wannan ita ce maganar da take daidai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Hadisan duk da suka zo suna wajabta tirsasa cewa dole itikafi sai da azumi. Malamai sun tabbatar da rashin ingancin su, waɗanda galibin su Abu Dauda da Daraqutni ya ainihin fitar da su. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan sai malam yake cewa walaysa lil mu'takif an yakhruja min mu'takafihi illa lima la budda lahu minhu. Bi halatta kana itikafi kana fita daga masallaci ba sai abin da ya zama babu makawa. Lima rawal a'immatu an Aisha radiyallahu anha qalat, saboda limaman hadisi su Bukhari da Muslim, Abu Dauda, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah sun ruwaito hadisi daga as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda, tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza atakafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu. Manzon Allah in yana itikafi sai ya miƙo min kanshi rinka taje mishi. Wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan. Manzon Allah baya shiga cikin gida sai dai buƙatar da ke shigar da mutun cikin gida. Turidul gha'ita wal bawl, tana nufin in annabi zai tsuguno na biyan buƙata ta ba haya ko fitsari. Wala khilafa fi hadha bayna al-umma, al-umma musulmi kaf sun yadda da wannan magana babu sabani. Wala bayna al-a'imma, limamai ma duk sun yadda da wannan magana. Fa idza kharaja al-mu'takifu li daruratin wa ma la budda lahu minhu wa raja'a fi fawrihi ba'da zawali ad-darura. Malam yace idan har mai itikafi ya fita saboda wata larura ta dole kamar tsugunan kashi, fitsari, nemo abinci ko rashin lafiya ya taso da shi sai ya tafi neman magani, to in ya dawo cikin masallaci bana alama madamin itikafihi wala shay'a alayhi, sai ya ci gaba da itikafin shi ba komai. Wa min ad-darura, na daga cikin larurar da za ta fitar da mai itikafi al-marad, rashin lafiya, al-bayyin, wadda take bayyananniyar rashin lafiya. wal haidu da kuma ainihin haila. To haila ko in ta zo mace tana yanke itikafin ta, ba ta yanke itikafin ta, sai dai ta fita ta je ta gyara jikinta, ta samu auduga ne ko tsumma ta sare ta gyara, ta shigo cikin masallaci ta ci gaba, babu laifi insha Allah. Wannan mas'alan na san cewa ta yi nauyi da yawa, amma ku yi hakuri, za mu zo inda za a yi magana dangane da hukuncin mata masu haila insha Allah, a nan ne inda za mu zage kwanduwa mu tattauna. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sa'an nan malamai suka ci gaba da tattauna maganganu dai daya bayan daya, har suka kai ga ainihin cewa al-mu'takifu idza ata kabiratan fasada atikafuhu, kana cikin itikafi sai ka aikata wani babban laifi, ƙarya, gulma, sai gumi, kazafi, zina, shan giya, sata a cikin masallacin nan, to itikafi ya baci. Li'anna al-kabirata diddu al-ibada, domin itawa babban zunubi tana rugurguza dukkan ibada ne. Kama anna al-hadatha diddu at-taharati was-sala, kamar a ce kana da tsarki ko kana sallah sai kai tusa ko kashi ko fitsari, ai kaga sallah ta baci. To kana itikafi sai kai wasu abubuwa waɗanda ba su halatta ba, to shikenan ibadarka ta lalace. Wa tarku ma harrama Allah ta'ala alayhi a'la manazil al-i'tikaf fil ibada, malan yace barin abubuwan da Allah ya haramta suna daga cikin mafi daukakar darajoji na i'tikafi a wajen ibada. Qala ibn Khuwayz Mandad al-Maliki, al-Imam ibn Khuwayz Mandad dattijo da na gaya muku, sai da ya kai shekara 63 sannan ya fara koyan addini, amma yazo sai da ya waye gari ya zama babban malami. Idan kana karatun wannan littafi, duk sanda aka zo aka ce Ibn Khuwayz Mandad ya ce, to jawabi ya kare. Idza qala al-hazan fasaddiquhu fa inna al-ilm ma qala al-khizan, ma'ana manyan malamai ne da Allah madaukakin sarki ya cire musu girman kai, sai Allah ya albarkace su. Dan shekara 63 yaje fara koyan alu wau alu ambaki wau zalbara baguje alu lallan hakuri, yayi babbaku yayi farfaru ya fara kaza har ya sauke Qur'ani ya hada, ya iya hadisai ya iya fiqhu. Allah ya albarkaci wannan malami al-Imam Ibn Khuwayz Mandad, Allah ya gafarta mishi. To malam ya ci gaba da tattauna ainihin mas'aloli har sai ya kawo ga halin da muke ciki a yau. Yace istahabba malikul liman i'takafa al-ashra al-awakhir an yabita laylata al-fitr fil masjid hatta yaghduwa minhu ila al-musalla, wannan goma ta karshen azumi idan har za ka yi itikafi a cikin ta. Imam Malik yace ya so ka yi hakuri daren sallah ka kwana a masallaci, daga nan ka wuce filin idi. To in ya so daga filin idi sai ka dawo gida. Wa bihi qala Ahmad, haka al-Imam Ahmad ya ainihin fadi. Wa qala Shafi'i wal Auza'i, su Shafi'i da Auza'i ko suka ce yakhruju idha ghabati shams, suka ce ko da rana ta fadi shikenan azumi ya kare, itikafi ma ya kare sai ya fice shi. Amma dai abinda aka fi so shine ka bari din ka kwana a cikin masallacin, saboda haka annabi yake. Annabi yana kwana a wayi gari sai ya wuce filin idi, daga nan sai ya wuce gida. Karshen tuka-tuka duk jama'a. Al-Imam Al-Qurtubi sai ya ce fa hadhihi jumalun kafiyatun min ahkamis siyami wal itikafil la'iqa bil ayat, kaji wadannan hukunce-hukunce da muka kwana uku muna karantawa, yace suna daga cikin jimillar hukunce-hukuncen azumi da itikafi waɗanda suka dace a tattauna dangane da waɗannan ayoyi. Fi ma liman iqtasara alaiha kifaya, yace kuma koda iyalan ka tsaya ai ka samu ilimi. Yanzu jama'a ai mun kwashi karatu, wallahu almuwaffiq lilhidayah, yace Allah shike datarwa kuma Allah ya datar da mu zuwa ga shari'a. Amma fa akwai sauran balli kadan na ayar, shine me tilka hududullah, tilka hududullah din nan gata nan sai da ya ci mata ita ma kusan shafi daya ya tattauna ta. Haka kazalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas, sarki ya tabbata ga Allah. Waɗannan da kuka ji jama'a su ne dokokin Allah, kuma kamar yadda kuka ji Allah ya yi bayani dalla-dalla, ko abinda Allah yake yi kenan tunda Allah ke aiko da annaba, Allah bai taɓa aiko da annabi kawai a zo a ce wa mutane ku bauta wa Allah ba sai an nuna musu ya za su bauta wa Allah. Dan haka yadda kuka ji wannan shari'a ta mu take bin ɗaya bayan ɗaya take bayani, yaushe za a dauki azumi, ina falalar yin sahur, ina falalar buɗe baki, ina falalar ciyarwa, ina falalar kaza, menene hukuncin itikafi, yaya kaza, haka tuntuni Allah ɗabi'ar shi ce haka yake wa bayin shi. Allah bai taɓa halittar wasu bayi ya bar su a cikin duhu ba. Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula, ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, kowace al'umma sai da Allah ya aika mata da dan aiki. An fahimta jama'a? Shi yasa Allah ya samu hujja mai ƙarfi wajen halakar da waɗanda duk suka kafirce mishi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Allah ya albarkace mu a cikin abubuwan da muka karanta a cikin waɗannan ayoyi. Za mu ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma akan aya ta 188. Na'am. 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 Tabbatar maka da wannan shine tarihin dattijo Salmanul Farisi. Salmanul Farisi mutumin kasar Farisa ne, iyayen shi bautar wuta suke. Rannan sai ya fito uban shi ya aike shi, sai ya je wucewa sai ga wasu kristoci a cikin church sun kunna candle suna ibada. Da ya leko ya dube su sai ya ga su waɗannan ba wutar ba kandir ɗin suke bautawa ba, bautar Allah suke, sai dai suna haskakuwa ne da kandir ɗin. Sai ce ina ganin waɗannan addinin su ya fi namu kyau. Ya tsaya ya lura da yadda suke abin da kyau, sai koma gida. Sai Umayyah ya ga ya dade bai zo ba. Yace lafiya Salmanu, sai yace ai naje na ga Kristoci ne suna ibada. Baba, ina ganin addinin su yafi namu kyau. Sai daka mai tsawa yace kana da hankali kuwa? Addinin iyayenmu da kakanninmu zaka ce akwai wani addini wanda ya fi shi nagarta? Salmanu yace ni na gamsu da addinin nan nasu. To shikenan sai uban ya firgita, sai kama shi sai ya daure shi. Salmanu ran nan sai tsinka wannan igiya da uban ya daure shi, sai ya ainihin gudo waɗannan wurin Kristoci. Sai ya ce amma fa shi ba zama yake so ya nan ba. So yake yi in an samu wasu waɗanda za su yi tafiya inda tushen wannan addini yake, to a tafi da shi can. Ina ne tushen addinin? Suka ce daga kasashen Sham, kasashen Syria. Su kuma suna kasar Farisa ne, wato Iran. Dan haka aka sa rana, masu tafiya suka tafi da shi. Da masu tafiya suka tafi da shi, can a hanya sai suka ci amana shi. Kawai sai suka sai da shi, sai suka saka shi cikin bauta. Wani tudu, wani gangare, haka a siye shi a kai shi wannan gari, a siye shi a kai shi wannan gari. Yana nan kuda kafin wannan lokacin, sai da ya fada ya zauna a hannun wani Reverend Father. Suna nan suna bautar Allah. Wannan malami yazo zai rasu. Sai Salmanu yace algafarta malam, yanzu wani malami zaka hada ni da shi wanda zan bi addini na gaskiya na addinin Almasihu. Sai yace mishi akwai wani aboki na da muka yi karatu a gari kaza, tafi kaje ka same shi. Idan same shi sai ya ce wani ne turo ni, ya ce kun yi karatu tare, ni ina son a ci gaba da koya min ibada ne. Sai ci gaba da koya mishi ibada. Wannan malami da ajali ya zo mishi shi ma, sai ya ce to Salmanu ya ce to duniya fa ta zo ƙarshe, ba za ka sake samun wani malami kuma wanda yake mutumin kirki ba. Duk wanda za ka samu to gurbatacce ne. Dan haka zan tura ka wurin wani kai taka tsantsan har Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani ka bi. Da ya tafi ya je ya haɗu da wannan malami kuwa, sai ya sa ido sai ya ga abin da wancan tsohon malamin shi ya gaya mai. Idan aka kawo zakka da sadaka da baiko cikin coci, sai malamin nan sai tattara wannan zakka da aka ce a raba wa talakawa, sai je sai samu wuri sai taskance ta. Bai taba dauka ya raba wa talakawa ba. Da tafiya ta tafiya shi ma sai ya mutu. Sai ya ga jama'ar cocin suna tara kuɗi ana gangan ko za a yi mishi hidima wajen binne shi. Sai ce wannan malamin naku macuci ne, duk sadakar da kuke bayarwa ba ya rabawa talakawa, shi kuma baya ci, ku zo ku ganda yake ɓoye ta. Da suka je suka ga tarin kuɗi, to sai suka ce sun fasa yi mishi hidimar binnewa mai kyau. Sai suka je sai suka ainihin samu ice sai suka tsire shi, suka soka a duburar shi har ya fito cikin kwanyar shi. Suka je suka kafe kofar coci, suka ce wannan ya zama abin jan kunne ga duk wani wanda zai cuta da sunan addinin Allah. To yanzu al'amari ya tabbata kenan, kamar yadda wancan tsohon malami ya gaya mai, ba zai sake yadda da wani malami ba. Kuma sai ya tuna cewa ai an karantar da shi cewa annabin da zai zo ƙarshen duniya zai bayyana ne a wani gari mai yawan dabinai, kuma shi annabin yana cin kyauta baya cin sadaka, sannan shi annabin yana da wani tambari na annabta a saman kafadar shi a daidai dokin wuyan shi. Dan haka sai tayamma neman ina ne gari mai yawan dabinai, sai aka ce mishi birnin Yathriba, garin da aka sani da Madina a yanzu. Sai ya samu wasu fatake yan kasuwa, sai ya ce don Allah yana so su tafi da shi su kai shi wannan gari. Sai suka ce madalla, su ne suna tahowa a hanya sai suka sayar da shi. To da suka sayar da shi da Allah ya tashi taimaka shi, sai wani bayahudi ya saye shi mutumin birnin Madina. Da aka iso Madina, mai gidan shi ya nuna mishi cewa shi fa yanzu bawa ne. Salmanu sai ya natsu ya karbi kaddarar da Allah ya dora mai, amma sai ya godiya ga Allah domin Allah ya kawo shi garin da yake nema. Sai dai kuma ya iso garin yana bawa, sai ya natsu. Gari ya waye, aka tafi da shi aka nuna mishi gonar dabino inda zai rinka hidima. Rannan la'asar sakaliya ta yi yana saman dabino yana sassabowa, mai gidan shi yana kasan bishiyar yana zaune, shi da kanwar shi suna hira. Sai wani bawa ya sheko a guje yazo ya fadi gaban mai gidan shi yace mai gida eh ka ji wani abun mamaki ga wani bakurai shi can daga makka ya iso ya ce wai shi Allah ne ya aiko shi kuma saman bakwai ma tana magana da shi Salmanul Farisi yana jin haka sai fado sai ya ce wa bawa me kace sai mai gidan shi ya koda mai mari ya ce kai kana bawa ina ruwanka da wani bakurai shi Hausa ma aiki kawai tafka je kai aiki ya koma yaje ci gaba da aiki yana su da magariba tai sai je yanko dabino sai yazo inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam yi gaisuwa ga annabi sai mika annabi yace ga wannan sadaka ce sai koma gefe guda sai sa ido sai ga annabi ya tura sahabbai yace ku ci bai ci ko kwa daya ba sai Salman yace to na ga daya kashi gari ya sake zuwa yanko dabino ya sake kawo annabi yazo yace to ga wannan kyauta ce sai ga annabi ya tsinka ya ci kuma ya ce musu su ci sai yace ya gafe to sai annabi shi da kanshi sai fahimci wannan mutum mai bincike ne wanka she gari da yazo yaga yana rara gefe sai annabi ya bude mishi mayafin shi sai yace ka gani akwai tambari wanda aka haifi annabi da shi amma bai bayyana ba sai da ya girma kamar stamp ne haka ansa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yana gani sai ya musulunta da ya musulunta yaje ga mai gidan shi shi fa ya musulunta sai mai gidan ya fara azabtar da shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da kudi da manzon Allah ya ga azaba ta yi wa Salman yawa sai ya ce a tara kudi a je a fanso shi sai Abubakar ya ce a je a fadi nawa ne kudin shi sai Abubakar ya biya shine Salman ya zama da to amma kuma baban shi kafiri ne ba ma guje ne mai bautar wuta ne to sai aka zo ran nan aka zauna ana fariya sai ni wani dan wani jikan suwa ne tattaba kunnan gidan wani Salmanu da aka zo kanshi sai ya ce abil islamu laysa li abin siwa yace ni musulunci ne babana bayan musulunci ba ni da wani uba shikenan malaman tarihi har yau in za a rubuta sai dai a ce Salmanu ibnul islam Salmanul khairi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda shine dattijan da ya girma kowa a musulunci saboda kuji tsawon tafiyar da ya shawo yaras yana da shekara 270 a duniya 270 amma ka ce in ka kalle shi sai ka ga bai wuce dan shekara 50 ba Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda to Salmanu ya ga ire-iren waɗannan ɗabi'u waɗanda su suka fassara muku kafin zuwan annabi kun ji yadda duniya ta gurɓace sannan ka shigo garin Makka ga manyan limaman jahiliya nan su Abu Jahal waɗanda wuni suke suna shan burkutu idan yamma ta yi su koma suna caca suna kwado idan suka ga wani baƙawe ya shigo garin Makka da buhun shi sai su sanya ɗan daba su je su kama shi sai su ainihin yi mishi duka sai su karɓe kuɗin sai a zo sai a raba idan suka so su zura wani baƙawe sai su ɗauki tsani sai su ajiye a jikin Ka'aba saboda rashin gaskiya Ka'aba tana da ƙofa ɗaya a ƙasa ta dama ɗaya a ƙasa a ɓangaren hagu ka shiga ta nan ka fita ta nan amma sai suka toshe sai suka yi ƙofa ɗaya a sama kuma sai suka aje tsani a gefe idan ba ƙauye ya zo aikin hajji ko umara da wauta in ya ga tsani sai ya leƙa in ya leƙa sai ya dira sai su janye tsanin sai su ihu ɓarawo sai a kama shi a bubbuge shi ya bar garin a guje jika shi sai a ɗauke sai a je a raba su abinda suke samun kuɗi kenan ko kun fahimta to shine sai Allah yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku rinka cin dukiyar junanku a tsakaninku da barna a ci riba a ainihin sai karuwai a sanya su rinka karuwanci na haya a kafa gidajen giya a rinka caca da kwado da makamantansu Allah yake cewa kar ku rinka yin haka watudlu biha ila al-hukam ku dauki wannan dukiya ku kai ta zuwa ga masu hukunci li ta'kulu fariqan min amwalin nas domin masu mulki su daure muku gindi ku ci wani yanki na daga cikin dukiyar mutane bil ismi ku ci wannan dukiya ta hanyar sabon Allah wa antum ta'lamuna ahalin kun san yin haka ba daidai bane wannan aya da Allah madaukakin sarki wannan magana jama'a tare da cewa malamai sun kawo cewa ta sauka ne sakamakon rikicin wane da wane da wane ya so yawa wane murdiya. Amma dai Qurtubi abin da yake cewa al-khitab bi hadhihi al-aya yatadammanu jami'a ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya tana magana da kowa ne cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kar ku rinka cin dukiyar tsakaninku da haramci. Kar ku rinka daukar dukiya kuna kaiwa masu mulki domin su daure muku gindi akan wata barna da kuka yi a halin ku kun san haka ba daidai bane. Wal ma'ana abinda ayat take nufi, la ta'kul la ya'kul ba'dukum mala ba'din bighairi haqqin, kada wani ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba. Fayadkhulu fi hadha al-qimar, chacha ta shigo ciki, chacha haramun ce. Wal khida', haka nan fo wannan yaudara, ka damfari mutane. Wal ghusu, haka nan kwace ko fisge ko fince. Wa jahadu al-huquq, mutun na bin ka bashi kai musu, mutun ya baka ajiya kai jayayya, ayi yarjejeniya da kai wurin aiki kace ba haka akai ba. Amma la tatibu bihi nafsu maliki, da duk wata dukiya da zaka ci ba tare da farin rai na mai dukiyar ba, duk wannan yana cikin abin da ayar ta haramta. A ƙarƙashin wannan sai malam yace